Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a hantsin yau Alhamis 13 ga watan Yuli na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a wani yunkuri na yaki da sauyin yanayi, Sarki Sanusi Lami da Sanusi na biyu yayin kira ga kasashe da suka fi kawo illa ga yanayi da su bada gudunmuwa wajen fadada ayyukan makamashin hasken rana a Afirka.
Yawancin illar da aka yi wa yanayi ba daga Afirka take ba. Kasashen duniya su America, su China, su ne masu harkar coal, su ne masu harkar fossil fuels, su ne waɗanda saboda cigabansu suka gurɓata muhalli. Kuma mu Afirka mu ne za mu sha wahalar abin saboda ba mu shirya wajen kare kanmu ba.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa fitaccen malamin addinin musulunci Dr. Ahmad Muhammad Gumi ya ƙara nanata buƙatar sabuwar gwamnatin Najeriya ta yi sulhu da 'yan bindiga don magance matsalar tsaro. Kamar yadda muka saba a kowace rana a Alhamis a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Sulaiman Muni Barmai shirya zai kuma gabatar. Bayan haka za mu kawo muku sharhin jaridan ƙasar Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Masaro, assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ministocin kasashen yankin Sahel na Afirka sun gana a Kamaru a wani yunkurin kawo ƙarshen rikici tsakanin manoma da makiyaya. Ministocin sun ce kaurar da makiyaya ke yi da dabbobi a lokacin damuna daga arewacin Sahel shike haifar da arangamar da ke faruwa tsakanin al'ummomin. Kana akwai buƙatar samar da zaman lafiya. Daga cikin waɗanda suka halarci taron da aka kammala a jiya Laraba, akwai ministoci daga Kamaru, Afirka ta Tsakiya, Chadi, Jamhuriyar Congo, Niger, Najeriya, Sudan ta Kudu da Sudan. Sun bayyana cewa cikin shekaru 20 da suka gabata, arangama tsakanin al'ummomin ya ta'azzara daga 30 a kowace shekara zuwa sama da 200, inda ake rasa akalla mutum 800 a Afirka ta Tsakiya kawai. Kungiyar AU ta ce Afirka ta Tsakiya tana daga cikin wuraren da ke kan gaba inda ake fama da wannan matsalar. Ministocin dabbobi na Kamaru da aka ambato sunan shi da Tiger ya ce har yanzu gwamnatocin Afirka, hukumomin duniya da ma al'ummomi sun gaza baiwa matsalolin satar dabbobi, 'yan bindiga, fashi da makami, rikicin makiyaya da manoma da matsaloli da dama da suka shafi mutane a kasashe kulawar da ta dace. An buƙaci a ƙaddamar da ayyukan zaman lafiya a wurin taron, wato a wurin taron wuni ukun da aka kammala a jiya Laraba a birnin Yaounde, domin a samu sauƙin tashin-tashinan da makiyaya ke haifarwa. Daraktan FBI Christopher Ray a jiya Laraba ya kare hukumarsa daga zargin da Republican take mata na nuna wariya ga tsohon shugaban Amurka Donald Trump, wanda ya kasance ɗan Republican da sauran masu ra'ayin mazan jiya a yayin da yake ƙoƙarin kare iyalan shugaba Joe Biden, wanda ya kasance ɗan Democrat. Shakka babu, Ray ya ce da yake amsa tambayoyi a gaban wani kwamitin shari'a da ke bibiyar lamura, bayan da wani ɗan majalisar ɗan Republican kuma ɗan gani kashenin Trump, Matt Gaetz, ya tambaye shi ko yana kare iyalan Biden. Ray ya ce FBI ba ta yi kuma ba ta da ra'ayin kare wani a siyasance. Wannan shi ne karin farko da Ray ya bayyana a gaban kwamitin da ke bibiyar lamura tun bayan da 'yan Republican suka karɓe shugabancin majalisar bayan zaben da aka gudanar a tsakiyar wa'adin majalisar. Ray, wanda Trump ne ya dora shi a kan mukaminsa, sannan Biden ya ci gaba da aiki da shi, ya zama abin sukar 'yan Republican da ke tuhumar gwamnatin Biden da maida FBI da ma'aikatar shari'a tamkar wani karin farautar abokan hamayyarsa ta siyasa. Biden ya shaida cewa ba za su gajiya ba wajen tallafawa Ukraine yayin da aka kammala taron NATO, inda Ukraine ta samu goyon bayan mambobin kungiyar da shigo da ita cikin kawancen kungiyar. Shugaba Joe Biden ya ayyana taron NATO da aka kammala a matsayin mai cike da tarihi, inda ya bayyana kyakkyawar yakini a game da cimma matsaya akan amincewa da kawancen Ukraine. Kana yayi wa Moscow gargadi mai karfi. Taron wuni biyun da aka gudanar a babban birnin kasar Lithuania ya samu gagarumin goyon baya, wato bayan ƴan kungiyar da ganin cewa an amince da bukatar Ukraine na shiga kawancen, sai dai kuma an gaza ayyana takamaiman lokacin kamar yadda Ukraine ta bukata. Ana sauraron labaran daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ne.
Madalla, kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leka bangaren rahotannin mu. Kasashen Afirka na ci gaba da fama da illolin sauyin yanayi, duk da cewa gudunmuwar su ga illar yanayin bata taka karata karya ba. Idan aka kwatanta da sauran kasashen duniya musamman masu arzikin masana'antu, a wani yunkuri na yaki da sauyin yanayi, ɗaya daga cikin masu bayar da shawara da goyon baya akan manufofin ci gaba na Majalisar Ɗinkin Duniya, Sarki Sanusi Lamiɗa Sanusi na biyu, ya yi kira ga kasashe da suka fi kawo illa ga yanayi da su ba da gudunmuwar kuɗaɗe don faɗaɗa ayyukan makamashin hasken rana a Afirka. Ya yi wannan kiran ne a lokacin da ya gana da 'yan jarida a birnin Accra na ƙasar Ghana. Wakilin muryar Amurka Idris Abdullah Bako ya aiko mana da wannan rahoton.
Rahoton binciken Majalisar Ɗinkin Duniya na cewa Afirka na fitar da kashi 2-3 cikin 100 ne kawai na hayakin carbon da ake fitarwa a duniya, amma Afirka ce ke samun karuwar zafin rana na kusan 7 na ma'aunin Celsius fiye da yawancin nahiyoyin, tare da hasashen cewa yanayin zafi zai karu, za a samu karuwar fari da kuma ambaliyar ruwa. Hasken rana yana taimakawa wajen rage yawan iskar carbon da sauran iskar gas da ake fitarwa zuwa sararin samaniya. Zai iya maye gurbin kusan kashi 80 cikin 100 na makamashin da ake bukata. Tsohon sarkin Kano Sanusi Lamiɗa Sanusi na biyu, ɗaya daga cikin jakadun Majalisar Ɗinkin Duniya na muradin ci gaba mai ɗorewa, a hira da 'yan jaridu da ya a nan birnin Accra, ya yi kira ga kasashe masu arzikin masana'antu da su tallafa wa kasashen Afirka da kuɗaɗe don faɗaɗa ayyukan ba da wutar lantarki ta hasken rana.
Na farko dai, kamar yadda aka sani, yawancin illar da aka yi wa yanayi ba daga Afirka take ba. Kasashen duniya su Amerika, su China, su Ingila, dukkaninsu su ne masu harkar coal, su ne masu harkar fossil fuels, su ne waɗanda saboda ci gabansu suka gurɓata muhalli. Kuma mu Afirka mu ne za mu sha wahalar abin saboda ba mu shirya wajen kare kanmu ba. Kuma yanzu kamar misali yadda muke da rana a Afirka, idan da gaske ake ya kamata a kawo su shigo da kuɗi yadda za a gina harkar lantarki ta amfanin sola. Ƙasashenmu na Afirka ba mu da masaniyar, ba mu da kuma kuɗin da za mu yi. Saboda haka maimakon a ce mana wa'azi a zo a gina yadda za a samu lantarki a Afirka amma ta hanyar sola, ba tare da an tsaya ana amfani da fossil fuels ba.
Sarki Sanusi na biyu ya jaddada cewa magance matsalar sauyin yanayi na tafiya ne da kare al'umma da tattalin arzikin ƙasa, kuma ƙasashen da suka fi kawo illa ga yanayi su ba da tallafin kuɗi wajen ba da makamashin hasken rana.
Yana da muhimmanci mai zancen kare muhalli da kare bishiyoyi da kare daji da sauransu. Yana kuma da muhimmanci mu kare rayuwar al'umma. Ba zai yiwu saboda gudun misali harkar climate change a ce ba za a kawo lantarki ƙasa. Idan babu lantarki babu masana'anta, ba lantarki babu ci gaba tattalin arzikin ƙasa. Inda akwai hanyar da za a bamu ta hanyar iska ko ta hanyar rana da za mu yi amfani da shi. A sani kuma su ƙasashen da suka fi kawo lalacewar muhalli ya zama sun zuba dukiya a wajen taimakawa wajen wannan tafiya ta kare muhalli.
Muhammad Jafaru Dankwabiya, mataimakin daraktan bincike na cibiyar canjin yanayi da tsaron abinci, ya jaddada muhimmancin makamashin hasken rana.
In ana bidan a samu makamashi wanda take sarrafa hasken rana yana ciki in kamar na biyu. Sannan in mun dubi a nan kasashenmu na yammacin Afirka, ko in ce Afirka baki daya, Allah ya yi mana wannan baiwa na yawan rana. Ya sa abu kawai da ake nema a yayin amfani da makamashi na rana ko hasken rana bai kai irin kudajen da ake nema a yi amfani da makamashi na man fetur ko na gas.
Zuba hannun jari a makamashin hasken rana a Afirka, baya ga samar da tushen makamashi mai dorewa da zai yi, zai taimaka ga tattalin arziki, zai samar da ayyukan yi zai inganta samar da wutar lantarki, zai ƙara haɓaka tattalin arziki wanda zai haifar da kyakkyawar makoma da wadata ga nahiyar Afirka. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Gaida Idris Abdullahi Bako, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Rasha ta yi barazanar janyewa daga yarjejeniyar safarar hatsi daga Ukraine ta tekun Bahar Aswad. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya aikewa shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin wata wasiƙar da ta bayyana wata buƙatar da ake sa ran zai biya wa Rasha buƙatunta da suka sa take barazanar rushe yarjejeniyar amincewa da cinikin hatsi ta Bahar Aswad. Ya kamata a sake sabunta alkawarin cinikin hatsi ta Bahar Aswad a ranar 18 ga watan Yuni ne, yarjejeniyar da ta ba da damar safarar hatsi daga Ukraine ta tashoshin ruwan da Rasha ta tare a lokacin mamayarta a Ukraine a bara. Tun lokacin da aka rattaba hannu a kan yarjejeniyar cinikin hatsin ta Bahar Aswad a ranar 22 ga watan Yuni na bara a Istanbul, an yi safarar hatsi akalla murabba'in tan miliyan 33 da sauran kayan abinci a kasuwannin duniya. Lamarin da ya taimaka wajen daidaita farashin kayan abinci a duniya wanda ya tashin goron zabi a farkon lokacin da Rasha ta kaddamar da mamayarta a Ukraine gadan-gadan a watan Fabrairun bara. Ƙwararru sun bayyana cewa ko tantama babu farashin abinci zai sake tashin goron zabi har idan Moscow ta gaza amincewa da sake sabunta wannan yarjejeniyar. Hukumomi a Pakistan a jiya Laraba sun ce wani harin ta'addanci a wani sansanin soji da wasu arangama a wasu wurare a yankin kudu maso yammacin lardin Balochistan ya yi sanadiyar kisan sojoji 12 da farar hula ɗaya. Sashen watsa labaran hukumomin soji ya ce wasu 'yan ta'adda biyar ne suka yi yunkurin kusawa sansanin da ke gundumar arewacin Zob a lardin da sanyin safe, amma kuma sojoji sun daƙile harin. Artabin da aka kwashe sa'a ɗaya tir ana ba ta kashi ya yi sanadiyar mutuwar sojoji 9 da dukkanin maharan, sanarwar ta shida. Bayan nan bai ba da wasu ƙarin bayanai ba. Sai dai kuma wata ƙwaƙwarar majiya ta ruwaito cewa akalla sojoji dozin guda ne suka samu raunuka, kana ana tsammanin alƙalaman matattu ya haura. Jami'an tsaro da 'yan ƙasar sun jajirce kuma sun ƙuduri aniyar daƙile duk wani yunkurin mummunan harin da makiya za su kai don rushe zaman lafiyar Balochistan da Pakistan, sojojin suka ce a cikin sanarwar tasu. A 'yan kwanakin baya-bayan nan Balochistan ta arewa maso yammacin lardin Khyber Pakhtunkhwa wanda ke kan iyaka da Afghanistan suna fuskantar ƙarin hare-haren 'yan bindiga. Tashin hankalin ya laƙuma ran sama da mutum 400, mafi akasarinsu dakarun tsaro a wasu hare-haren ƙunar baƙin wake da aka kai a farkon wannan shekarar. Sojojin Pakistan sun tabbatar da mutuwar sama da jami'ai da sojoji 100 a hare-haren 'yan tada ƙayar baya da arangama a farkon watanni 6 wannan shekarar.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Tun bayan bayyana buƙatar sulhu da 'yan bindiga da tsohon gwamnan jihar Zamfara Sanata Sani Ahmed Yariman Bakure ya yi a lokacin da ya ziyarci shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, wasu manyan ƙasar da masana tsaro suka fara tattauna batun don nemo mafita. Fitaccen malamin addinin Musulunci Dr. Ahmed Muhammad Gumi ya ce tunda an samu sauyin gwamnatin tarayya, to wajibi ne a yi mata tayin sulhu da 'yan bindiga don magance matsalar tsaron da ta addaba arewacin Najeriya. Wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Dama dai ko a baya lokacin tsohuwar gwamnatin shugaban ƙasa Buhari Sheikh Ahmed Muhammad Gumi ya yi ta ƙoƙarin yi wa gwamnati tayin sulhu da 'yan bindiga, amma dai bai samu karɓuwa ba. kuma ya ce inda tunda manya sun sake tado da wannan magana to wajibi ne a jawo hankalin sabuwar gwamnatin Sanata Bola Ahmed Tinubu.
To Allah ya gaya muna wasu khair. Inda sulhu yana yuwa to a yi shi kafin yaki. Ba muna cewa soja da ƴan sanda ba su da amfani ba, suna da amfani. Amma me mu yi magana da mutanen sun nuna mana sun gaji sun kosa wannan abun. An tilasta su ne an kai su bango suke yin shi domin kuma muka ci an kai su bango domin mun san su lokacin da ba sa yi. Ashe sai mu je mu duba sababin da ya kai su suke yi sai mu cire mu san ce wannan sababin. To na ji daɗi gwamna Yarima ya yi magana, tsohon shugaban soja General Protai ya yi magana shi ma irin wannan. Mutane fa masu hankali duka kai. Ina gani yanzu ya zo lokaci tunda dai an samu canji gwamnati, wannan gwamnati ta bude kunnanta ta saurari mu. Masana duk wanda ke da hannu da tsaki a cikin al'amarin na ajiyo a zo da shi.
Akwai masu fargabar cewa idan aka yi sulhu kamar an bude kofa ne na duk wanda ya dauki makami za a bashi da
a'a ba haka bane. Ai akwai wani abu wato su suna da wurin da za su labe ko da ke bai kamata yana magana a radio ba shikenan.
Ilo ne shi to me kake nufi?
A'a shikenan wannan
duk da hangen salalin samun sauki da wasu ke yi akan maganar sulhu da ƴan bindiga dai. Masana harkokin tsaro irin su Manjo Hashin Komai Ritaya na ganin akwai wasu abubuwan dubawa.
Ina goyen bayan a ce ai sulhu da mutanen nan, amma akwai sharuɗa da matakan da ya kamata a duba kafin ai sulhu. Na ɗaya shine ƴan bindigan nan sun ta gayyara wa'ensu, sun kashe wa'ensu, sun kona dukiyar wa'ensu. Suna rike da makamai, ana cewa a sulhu da su, kuma abin da ake nufi shine su kawo makaman su, sannan a nemi wani aiki a basu ko kuma a nemi wa'ensu ƴan kuɗaɗe a basu a ce su je su rike kansu. To magana anan ita ce shi kuma wanda aka salwantar da rayuwarsa fa, aka zata da dukiyarsa. Akwai jadawalin sunayen mutanen da aka kakkashe yau da za a fito da ƴan uwansu a basu diyyar su. Gwamnati ta shirya.
Kai kana so inda kace sulhun dole sai ya dubi duka bangarori?
A dole a dubi duka bangarori dan in ba haka ba kowa ma sai ya dauki makami ya je banna tunda ya san daga baya za a yi sulhu bayan an biya shi wani kuɗi kuma wancan abin da ya ci bilis.
Kai da sun gagare jami'an tsaro?
Ni ban yadda sun gagare jami'an tsaro ba. An dai kitin karan su ne akan irin tsarin da ya kamata a bi, an bar su suna cin karan su ba babbaka.
Da yawan mutane dai na ganin zai yi wuya ma ƴan bindiga su ƙara kulla wani sulhu da gwamnatin wannan ƙasa, musamman ma da ganin irin abubuwan da aka gani sun faru a baya. Sai dai kuma Dr. Ahmad Gumi ya ce babu wata matsala idan dai aka kulla sulhun da gaske.
Ai za su iya karba in waye je, kamar mu yanzu misali mu mun je mun zauna da su mun kuma mun fito sun ji mu muna kokarin faɗan mutane ana ta zagi mu ana ta sun san mu ba za a hada baki da gwamnati a cuce su ba. Na ɗaya ke. Na biyu kuma abinda gwamnati ke cewa in kura na maganin zawo ta fara ya kanta mu gyara soja da ƴan sanda su ma.
Jihohin Kaduna, Zamfara, Niger, Plateau, Katsina da Sokoto dai na cikin waɗanda suka fi ma da hararen ƴan bindiga, kuma wasu na ganin tunda dai hararen ƴan bindigan yaƙi-ci-yaƙi-cin yawa to sulhu ne kawai mafita. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. To a shirin da ya gabata mun samu bakuncin wani bakanike haifafen jihar Kano, mazaunin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, wanne kaddarar rayuwa ta yi sanadin makancewarsa, abin da ke kara tabbatar da cewa matsawar ana raye halitta bata kare ba. Murtala Abdullahi Sha'aibu ya bayyana a tantaunawarsa da wakilin sashen Hausa Awwalu Salihu cewa shekaru sama da 20 kenan da ya daina gani bayan fama da rashin lafiya, amma kuma hakan bai katse masa hanzarin yin sana'arsa ba. Ballantana tunanin bin wata hanyar kaskanci.
Wani ma za a zuwa dauke ni ma a ce to ga wanda zai ma aiki da ya kalle ni ya kalle ni ya kalle ni zai ce to ya za ka dauko mu wanda baya gani ka ce shi zai yi mu abu. Abu da ya sa na bar Kano ba wani abu bane ba abu ɗaya ne. Duk gareji da zan je neman aiki ba sa bani. Saboda ana son gama ta cewa to mutum da baya gani a kan me zai ce zai yi kanikanci. Ta yaya zai iya gani abu da masu ido ma yi gagarin su ma ya ce shi zai yi. To a wannan dama na gan cewa to to tunda ina da wanda muka aiki tare da su sani tunda ba nake gani har bana gani ina wannan aiki me zai sa ba zan je ina neman su ba mu aiki a karkashin su ba to sai zamana cewa wani abokina ne mutum ne na gari kuma mu zauna da shi tun muna karamu muna koyi aiki tare da shi muke to ya san halina na san nashi to sai zamana cewa ba yau ba naka zuwa gurin shi dan zo in watanni ikoma izo yin watanni ikoma to ina koma kane zama ina zama banza zama banza nake to da zama banza shi yasa na sake tashi na sake dawowa Abuja na same shi a yau muke aiki da shi har ya zamana cewa mutane da suke kawo mai gyara suka ganni suka ce suka shawa mutum da baya gani kuma gashi na yana aiki amma wanda suke gani sai kaga mutum ya kama yana bara to shine sai dauka yayi video recognition ya tura media ya tura je su Facebook da sauransu har kowa riga gani yazo yake comment a kansa
wannan abin da ya faru da kai a Kano ya taba saka ka ji kamar kai bara ko kuma kai wani abu kuwa ko ka bar aikin ka na kanci
da abuna ya same ni wani zuciya ka san zuciya ka ce ba shi da kashi amma zuciya ya so donke ne ce mu yi bara sai wani zuciya ce kai kar ka yi bara sai na zauna ne ce to akan me zan yi bara tunda ni zuciya ta bata mutu ba idanuna ne suka mutu amma da zuciya na bar zuciya na ya mutu kanga na yanzu na koma ina bara amma zuciya har yanzu wallahi ina alfari ai me abuda me gani yake yi ni kana zan yi shi
ya batun shi da iyali ba a samun wani matsala kasancewar watakila aiki ba a samu yadda ya kamata
to alhamdulillahi shi da iyali ana samu wannan masaloli amma Allah ya bani mace ta gari wanda ya san babu ya san babu ta san babu ta san akwai in babu in tana da shi za ta bar ayi in ba ta da shi ina da shi zan sani in kuma babu ma za mu hakuri muka hakura wani lokacin ma babu abu da za mu ce haka za ta ce in na damu mai ta za ta ce mu a'a bai kamata ka sa damuwa a rayuwanka ba a zuciyanka ba saboda me a ce babu ni ne kamata damu ni kuma ban damu ba yau Allah ne shi ne damu abu da za mu ci Allah ne zai bayar tunda haka ne ka yi hakuri wata rana sai labari to tana karfafa mu zuciyata gashi yanzu karfafa min zuciya da take yi har ne yake tafe da ni har yau muke tare da ita matata ba wai zan ce matata mai idanu ne da nan aure ta da idanunta biyu kuma ba wai kafin na aure ta wai mu hadu da ita gani ga ita a'a ta waya ne to kuma na ga mata larura din na ta amince da aure na za ta yi kuma har aka zo aka yi aure yau dai shekara ta da aure na shekara 20 kenan yara na biyu da mace da namiji suna kudu suna karatu su
yanzu wanda irin fata kake da shi kasancewar gashi kana ci gaba da rayuwarka a wannan yanayi
to alhamdulillah fata ta da nake da shi yanzu bai fi da zan samu wanda zai dauki noyi a ce a yanzu banki ba a ce in kara idona koda kwaya ɗaya kara dawowa in ci gaba da gani a rayuwata to wannan in da zan samu wanda zai mu zai farin ciki sosai idan kuma Allah ya sa aka samu aka yi kokarin eh zamana cewa ko da indo din bai samu ba alhamdulillahi ina godiya Allah aka Allah so ya gani shi yasa ya bani haka kuma nake rayuwa haka din
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin Murtala Abdullahi Sha'aibu bakaniken makaho dake Abuja da wakilin muryar Amurka Awwal Salihu ni Sulaiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muri lafiya
a gaida Sulaiman Muni Barma to yanzu kuma ga sharhin jaridan kasar Ghana
rage kala cututtukan da ake samu daga wani kasar Ghana za ta iya tara kuɗi sai biliyan 3.5 a matsayin kuɗin shiga daga harajojin da za a azawa kayayyakin maye kamar giya da taba da lemon kwalba. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ce ta bayyana haka. Kuma jaridar Ghana Times ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce shan waɗannan kayayyaki na maye ko kuma giya da kuma lemon kwalba da kuma kayan taba su ne aka gano a matsayin abubuwa da ke jawo mutuwa da ya kai 17,000 duk shekara a nan Ghana. Game da abin da hukumar kiwon lafiyar kawayenta sun ka ce ne za a iya kawar da haka muddin gwamnati ta kara wato harajoji akan kayayyaki na kula da kiwon lafiyar jama'a. Sai kuma jaridar The Chronicle wacce ta ruwaito wannan labarin na rabon kuɗin na petrol. An samu dola miliyan 27.5 wa ajenda na 111 da kuma aikin motoway da ke gaban ƙasar. Jaridar ta ce gwamnati ta ba da umarni a transfer kuɗi dala miliyan 15,652 na aikin Accra ta Mamutuwe da kuma aikin nan na wato faɗaɗa PPP project. Sa'an nan kuma a wari dala miliyan 11,872,322.79 na aikin nan na agenda 111 na gina asibiti guda 111 kenan a cikin akauntin gidauniyar gine-gine na kasar Ghana. Ita kuwa jaridar Daily Graphic wannan labarin tarwaito babban kotu ta yi watsi da motion ɗin kwesin na dakatar da cigaba da shari'an. Jaridar ta nuna cewa babban kotu a nan Accra ta yi watsi da bukatar da mamban majalisar dokoki na Senate James Jeti Kwesin ya gabatar da ke katan a dakatar da shari'an zargin laifin da ake masa har sai kotun ɗaukaka ƙara ta gabatar da hukuncinta game da shari'ar da kotun za ta yanke. A ranar Talata kotu da Justice Mary Mami Ekwe Janzu ke shugabanta ta nuna cewar lauyoyin Kwesin ba su kawo wani abu takamaimai da zai bayar da damar dakatar da cigaba da shari'an ba. Sai kuma jaridar The Herald wacce ta ruwaito wannan labarin na sojojin kasar Ghana sun kame bakin su game da laifuffukan da ake zargi na lalata. An nuna cewa irin waɗannan hatsarran na sun yi yawa amma da'iman ana koyin su yayin da sojoji sun ka rike bakin su game da rigen da ake na wani kokarin yin shwaɗi. Jaridar The Herald ta ci gaba da bankaɗo labarai dangane da laifuffuka masu yawa na irin waɗannan lalaci da sojojin Ghana sun ka ɓoye ba a fito da su ba inda sun kabar wasu jami'ai da wasu mutane masu sanye da kaki cikin kushi da kusatan gaske. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Radwan Abbas. To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Ministocin kasashen yankin Sahel na Afirka takwas sun gana a Kamaru a wani yunkurin kawo ƙarshen rikici tsakanin manoma da makiyaya. Ministocin sun ce ƙaurar da makiyaya ke yi da dabbobi a lokacin damuna daga arewacin Sahel shi ke haifar da arangamar da ke faruwa tsakanin al'ummomin. Kana akwai buƙatar samar da zaman lafiya. Daraktan FBI Christopher Wray a jiya Laraba ya kare hukumar daga zargin da Republican take mata na nuna wariya ga tsohon shugaban Amurka Donald Trump, wanda ya kasance dan Republican da sauran masu ra'ayin mazanjiya a yayin da yake kokarin kare iyalan shugaba Joe Biden, wanda ya kasance dan Democrat. Biden ya shaida cewa ba za su gajiya ba wajen tallafa wa Ukraine yayin da aka kammala taron NATO, inda Ukraine ta samu goyon bayan mambobin kungiyar na shigo da ita cikin kawancenta. Shugaba Joe Biden ya ayyana taron NATO da aka kammala a matsayin mai cike da tarihi, inda ya bayyana kyakkyawar yakini a game da cimma matsaya akan amincewa da kawancen Ukraine. Kana ya yi wa Moscow gargaɗi mai ƙarfi.
masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can an jima da rana za ku ji wasu abokan aikin namu dauke da wani sabon shirin a madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya hada shirin ya kuma bada umarni da engineer mu Mr. Jonah ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.